sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masuraro assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashim kuma tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi a yau ranar Alhamis 8 ga watan Yuni na shekarar 2023. Cikin shirin za ku ji cewa rundunar sojin Najeriya ta ce ta damu da yadda ake samun asarar rayuka saboda ayyukan yan bindiga a kasar. Haka kuma za a ji cewa an sake samun rikicin kabilanci tsakanin kabilar Tukun da Tibi a jihar Taraba. Sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba wanda Solomon Barme shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku neman labaran jaridin kasar Ghana. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Sama da dozin din jihohin Amurka na karkashin gargadin zama cikin shirin kota kwana yayin da gurbatacciyar iska da ta taso daga ɗaruruwan gobarar daji a gabashin Canada ta nausa kudanci. Lamarin da ya sa wani yanayi na haƙi mai kama da hazo ya lullube sararin samaniyar birnin New York da wasu manyan biranen Amurka.
We are encouraging New York to stay home indoors tonight and tomorrow whenever possible.
Magajin garin New York Eric Adams kenan yake cewa muna bai wa mazauna birnin New York shawara da su zauna a gida a daren yau zuwa gobe, muna kuma ba da shawara da takaita taruka da za a yi a waje. Jami'an lafiya a jihohi 15 kama daga Vermont zuwa South Carolina da ke kudanci da kuma Ohio da Kansas da ke tsakiyar yammacin Amurka sun yi gargadin cewa akwai yiwuwar gurbatacciyar iskar ta kai wani shalli da za ta iya haifar da rashin lafiya ga miliyoyin mazauna waɗannan jihohi. Hukumomi ma a birnin Washington DC sun yi makamancin wannan gargadi kamar yadda hukumar kula da yanayi ta ƙasa ta tabbatar. Ana ci gaba da samun ƙarin masu neman tikitin takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Republican na Amurka, wani abu da ake gani yana ƙara zama cikas ga yunkurin da tsohon shugaban ƙasa Donald Trump ke yi na ƙara tsayawa takara a karo na uku. A baya-bayan nan akwai tsohon gwamnan jihar New Jersey Chris Christie wanda ɗan gani kashin Trump ne a baya, amma daga baya kuma ya koma abokin hamayyarsa. Kazalika akwai gwamnan jihar North Dakota Doug Burgum wanda shi ma ya kaddamar da yakin neman zaben sa. A kuma jiya Laraba ne tsohon mataimakin shugaban kasa Mike Pence ya bayyana aniyarsa ta neman karawa da tsohon mai gidansa, inda bai yi wata ba wajen caccakar Trump yayin wani jawabi da yi.
But on that day President Trump also demanded that I choose between him and the Constitution.
Mike Pence kenan yake cewa a ranar da aka kai mamaya ginin majalisar dokokin Amurka, tsohon shugaba Donald Trump ya nemi da na yi zaɓi tsakanin buƙatarsa da kullum tsarin mulkinmu. Ku sani ya kuma suka da ƙuri'a kuma za ku fuskanci irin wannan yanayi na neman ku yi zaɓi, ni dai a wancan lokacin kullum tsarin mulki na zaɓa. A lokacin da magoya bayan Trump suka mamaye majalisar dokokin Amurka a ranar 6 ga watan Janairun 2021, an ji suna rera waƙar da ke cewa a rataye Mike Pence saboda yaƙi bin umarnin da Trump ya bashi na yaƙi amincewa da Biden a matsayin wanda ya lashe zaben 2020. Wata gobara mai girman gaske ta tashi a kusa da wani gini da dakarun Sudan suke tara makamai a kudancin Khartoum a cewar shaidu. Gobarar ta tashi ne yayin da dakarun ƙasar ke kokarin kare birnin daga fadawa hannun dakarun RSF a rikicin da aka kwashe makonni ana yi a ƙasar. Shaidu har ila yau sun ce a ranar Talata sojojin RSF da ke fada da dakarun na Sudan suka kai wani mummunan hari a wurin tara makaman wanda aka saka wa kwararren matakan tsaro. Kungiyar ta wallafa wani bidiyo inda take ikirarin ta karbe wani katakwaron rumbun adana makamai da wasu yankunan birnin na Khartoum. Amma shaidu sun ce dakarun na Sudan sun yi nasarar fitattakar mayakan na RSF. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Nan juma kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda rundunar sojin ƙasar ta ce ta damu da yadda ayyukan yan ta'adda ke sake kunno kai a wasu yankuna, kuma ba za ta yarda a ci gaba da salwantar da rayukan jama'a tana kallo ba. Wannan na zuwa ne lokacin da take ƙara samun ƙwarin gwiwa daga wasu gwamnatocin jihohi a ƙoƙarinta na samar da tsaro a Najeriya. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton.
Bayanan da ke fitowa daga wasu sassan Najeriya na nuna cewa yan bindiga na zafafa kai hare-hare ga jama'a musamman a wasu yankuna na arewa maso yammacin Najeriya. Jihar Sokoto na daga cikin yankunan da yan bindiga ke zafafa kai hare-hare ga jama'a, inda ƙasa ga mako ɗaya an kai hare-hare a wurare da dama kamar yankin Ilela, Kwari, Gwadabawa, Sabon Birni, Wurno da Isa inda jama'a ke ci gaba da kokawa.
Ina kiran ku daga nan tashi wannan lokacin ma. Yanzu muna da anguwa nan za ta kusan 10 shan amma bin da shiga kuma sun yi da ƴan yara da ƴan mata da samari haka ƴan yara wallahi yanzu suna cin halin su magana da ake. To yanzu dai ana sa ana tantance yaren duka tantance yaren an ce kun tare mu kai sha ce da yanzu da tantance kaka amma ba mun tantance yau ba.
Cikin nan bala yanzu haka in kawo duk za ka same su kamar mutanen da su suna yi su.
Damuwa da sake ballan matsalar tarashin tsaro musamman akan abin da ya faru a yankin Tangaza ya sa rundunar sojin Najeriya tace ba za ta sa ido ba ana yi wa jama'a kisan gilla. Shugaban yanki na 8 na rundunar sojin Najeriya mai hedikwata a Sokoto Major General Gudun Markot ya ce tuni sun soma aiki na dakile ayyukan yan bindigar.
We are not happy that that happened and we've so far started with some operations.
Yace ba mu ji dadin faruwar hakan ba kuma yanzu a yanzu mun fara aikin farautar waɗanda suka yi wannan aika-aika kuma ba da jimawa ba za mu kamo su su girbi ladar aikin da suka aikata. Hakika mun ji ciwo gaya akan faruwar wannan abu inda muke da iko na magance aukuwarsa. Gwamnan Sokoto Ahmad Aliyu Sokoto ya ce gwamnatinsa shirye take ta bayar da cikakken goyon baya ga rundunar ta sojin Najeriya.
My government will give you the maximum support.
Ya ce gwamnatin sa za ta taimaka a haujin samar da kayan aiki da ne sojoji su kara samun sukuni da gudanar da ayyukan su yadda ya kamata. To sai dai an jima ma hukunta na cewa za su dau mataki musamman idan wani ibtila'i ya faru amma a ƙarshe ba a yi komai ba. Akan haka na tambayi mai magana da yawun gwamnan Sokoto Abubakar Bawa wanda ya fitar da wani bayani bayan kammala taron gaugawa da gwamnan ya yi da hukumomin tsaro ko ya za su tunkari wannan matsalar.
Bambancin za a samu wanda aka ba shine shi mai girma gwamnan yanzu ya zo yana da zeal kuma yana da kuduri na magance matsalolin nan. Da gaskiya abin da aka gano a tattauna da aka yi shine yanzu waɗannan jami'an tsaron da aka zuba suna kare kaina iyakoki inda waɗannan matsalolin suke. An gano jin mutane da ba a ba su alawus alawus. Motocin su kansu da aka aiki da su suma suna da matsala. To kaga waɗanda suna daga cikin wasu matsaloli waɗanda aka samu to shi mai girma gwamnati abin da ya alƙawari shine zai ɗauki matakai na hitowa da hanyoyin da za a samu da fahimtar juna da kuma aiki tare da jami'an tsaro. Gurgudu abin da ya kamata gwamnati ta yi za ta yi. Mai girma wannan hayar alƙawarin cewa daga wanga watan da ake ciki yanzu za a dawo da cigaba da biyan alawus alawus waɗannan jami'an tsaro da aka tura. Waɗannan yankunan da suke fama da wannan matsala ta ta'adda.
Matsalar rashin tsaro dai ta jima tana addabar jama'a a Najeriya duk da kokarin da gwamnatocin da suka shuɗe suka ce sun yi na shawo kanta. Yanzu abin jira a gani shine hubbasar da sabbin gwamnatoci za su yi da yake wasunsu sun ba da tabbaci na yin aiki tukuru wajen shawo kan matsalolin na rashin tsaro. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gai da Muhammad Nasir ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Muhammad ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya.
Ministan harkokin wajen Ukraine Dmitry Kuleba ya faɗa a ranar Laraba cewa babu yadda za a yi a ce tattaunawar zaman sulhu da za a yi da Rasha ta fara da buƙatar neman a dakatar da buɗe wuta. Sama da yunkuri 100 da aka yi a baya a kokarin cimma matsayin dakatar da buɗe wutar tun bayan da Rasha ta haɗe ƙasarta da yankin Crimea a shekarar 2014 sun ƙare ne da baiwa Rasha damar mamaye Ukraine a watan Fabrairu a cewar ministan. Kalaman na Kuleba na zuwa ne yayin da hukumomin Kyiv suke kira da a hukunta Rasha akan lalata madatsar ruwan ƙasar da ta yi.
The destruction of the Kakhovka hydroelectric power station is a crime against humanity.
Prime Minister Ukraine Denis Shmyhal kenan yake cewa lalata madatsar ruwan Kakhovka da Rasha ta yi babban laifi ne da aka aikata na musgunawa bil'adama, saboda haka ya zama dole a ta fuskanci tuhuma. Ita ma dai Rasha tana zargin Ukraine da lalata madatsar ruwan. A halin da ake ciki ana sa ran wata tawagar shugabannin kasashen Afirka karkashin jagorancin shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa za ta kai ziyara Ukraine da Rasha a cikin kwanaki masu zuwa inda suke fatan ganin an cimma matsayar kawo ƙarshen yakin. Shahararren dan wasan ƙwallon ƙafar Argentina Lionel Messi ya bayyana shirinsa na dawowa gasar ƙwallon ƙafar Amurka ta MLS inda zai buga wa ƙungiyar Inter Miami. Hakan ya biyo bayan raba gari da Messi ya yi da PSG ta ƙasar Faransa da kuma yin amincewa da ya yi da ta yin wani kwantiragi mai gwabi da aka masa a Saudiya. An dai ta riɗe raɗin Messi wanda ya buga wa PSG wasanta na ƙarshe a ƙarshen makon da ya gabata zai koma Barcelona, amma rahotanni sun ce ƙungiyar ba za ta iya ɗaukansa ba. Gudun kada ta wuce iya adadin kuɗaɗen da aka ƙayyade wa kowace ƙungiya ta kashe a gasar ta La Liga. Messi wanda ya kai Argentina ga nasarar lashe kofin gasar cin kofin duniya a Qatar ya samu kyautar Ballon d'Or guda 7 ya kuma lashe gasar Ligue 1 a kakar wasanni biyu da yi da kungiyar ta PSG da kuma French Super Cup a 2022.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, akalla mutane uku sun rasa rayukansu sakamakon rikicin kabilanci da ya faru tsakanin kabilan Jakun da Tibi a mazauna karamar hukumar Bukari. Haka kuma wasu da dama sun jikkata. Wakilin Malado Salisu Garba na dauke da wannan rahoton.
Wannan matsalar rikicin kabilanci tsakanin kabilu mazauna yankin jihar Taraban dai an dade ana fama da shi a wasu kananan hukumomi na jihar Taraban musamman yankin Bali da Ukari da kuma yankin Gasol Hadema da Takum. Wannan karo dai al'amarin ya faru ne a yankin Sukundi dake karamar hukumar Ukari a jihar Taraban, lamarin da ya sanadiyar kashere akalla uku da kuma jikkata wasu da dama wanda a yanzu haka wasu na asibiti suna karman jinya, kamar dai yadda wani wanda lamarin ya faru a idansa kuma ya sha da kira lokacin da aka musu hari a hanyar su ta tafiya. Yayi mini ƙarin bayani a lokacin da na fara tambayar sa da sunansa.
Sunana Ilai Mirga. Mun tashi a gida san mun je mu sai irin shinkafa ne. To mun a tafiyar nan sai suka fita gaba mun gaba da biniga.
To ai suka fita.
To ai to ya habe mun gaba da sun ka fadi. Mu ne mun baya dinna sun ka fadi. Kuma da ke gudu kuma kama gudu kawai. Sai mun fadi a cikin wani kato ruwa. To ana timu da wuta. Sai mun kokore mun fita cikin ruwa mun fita mun kama gudu kawai.
Su ma dai ana su bangaren ya daga cikin wadda wannan rikicin kabilancin ya yi sanadiyar rasa ran dan uwansu wanda ya zamanto shine da na karshe a cikin rukunin yayin da mahaifinsu ya haifa. Shi ma yayi mana bayani akan yadda suka ji da akwai lamarin
za a duka kwa wanda aka fi sirrin sa da suna Orlando last born namu kenan cikin family namu.
To yanzu yaya kuka ji da wannan rashi haka?
Ba sun dauka shi da zafin duciya amma Allah ya zuwa muna ruwan sanyi wanda ke shi da noya muna nauyi amma ba abin da za mu iya riga ya fara.
Yanzu menene bukatan ku yanzu haka?
Bukatan mu muna so gwamnati su shigo su tsere da wannan abu. Wannan abu na tsokan rai matasa ya yi yawa. Gwamnati su shigo cike su tambaka wannan abu ya tsaya.
To ko menene ma shugabannin yankin karamar hukumar Ukari za su ce akan wannan batu? Tambayar kenan da nayi wa shugaban ma'aikatar karamar hukumar Ukari wanda shi ma ya fara da ambatar sunansa.
Sunana Raymond Imbri, head of local government administration Ukari. Wani yara su gudu ne akan machine biyu suna hanyar su na zuwa Sukundi ward ne a karamar hukumar Ukari. Mutane wanda aka ana ganin su kamar tibaye ne sun fito sun kusan 18-20 haka. Wanda suka fito sun harbe wanda suke gabanin wanda suke kan machine na gabanin an harbe su sai na bayan nan kuma sun juya machine nasu sun yadda machine sun shiga daji da gudu.
Kamar da bindiga ne suka yi wannan harbin ko da kibiya haka?
Da bindiga ne suke yi.
Kamar mutane nawa da aka kashe gaba daya wannan rikicin?
An kashe jiguna uku da TV da.
To ko rundunar ƴan sandan jihar Taraba suna da masaniya akan akwai lamarin? Tambayar kenan da na yi wa SP Usman Abdullahi Jada wanda ke zama kakakin rundunar ƴan sandan jihar Taraba wanda ya ce
ita rundunar ƴan sandan jihar Taraba ta sami labarin cewa akwai wasu ƴan kabilun jukunawa guda hudu wanda suke kan babura guda biyu sun dauki hanyar su ne zuwa Sukundi da suka iso wani guri a kira bakin rijiya anan suka sami dandazon ƴan tibabe kabilun tibabe dauke da adduna da sanduna suka farma wayannan ƴan kabilan duku da kan babura suka cimma nasaran kashe guda biyu daga cikin su sannan biyu suka samu suka tsira ba tare da jin ciwo ba. To nan dai commissioner ƴan sanda ya umurci a gudanar bincike kan musamman domin a gano sababin wannan rigima da ya kai ga kisan gilla da aka wayannan kabilan jukunawa da kuma su jukuna suka kabilan tibi anan kasuwan doya.
Wannan rigicin kabilancin dai ya dade yana kwangaba kwambaya tsakanin kabilu mazauna yankin wasu kananan hukumomi na jihar Taraban kuma dai al'amarin ya ki cinyewa. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Nigeria.
To a gaida Lado Salisu Garba. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan.
Lafiya Ubangiji ma kai nake Lafiya Ubangiji ma kai nake
Lafiya Ubangiji ma
kai nake waje je ya rabbana ilahi ya gare ka zance roko kage biyan bukatu ilmar na so da hoko ya rabbi kara kara man dai idi da sako bidiya wa mai disa har tarki babo kumai na so a wakar nan ce wafa da dauko kumai na sarrafa Allah ce dali iko baitin yabon ba aiki ne ya ilahi rudi karkasha farko na zuljada da azbi ba nisan sa ta tace duniya da shakarbi mai ruko da mai haske musdafa habibi shi kadai ya san fili shamaki a gaibi ya wuce karantawa ko aja da sirri lafiya uban girma kai nake wadege tattaro dukan girma du da dawa karshe arzikin banu adam mai zuba a washi shugaban na farkon nan zamanin kasashe dole ne ya burge kaya wuce wa kushi firgitar gumaka ne korama a fashe shi ya saukar ayayye duniya a wushe bangwari in tsara bar arzikin halittu kau dabara mai karfi janjabin fatattu ka taho da mai kuya bayyanar fatattu dan amina sha aike ka wuce rubutu sha zaman ka kai ne dai sai da kai ne yantu kai na bawo komai na gashi da mutuntu shugaba komai ne waya kai ma aiki dukkan halittu kan waya aiki jaki bakan gizan sa da kai ne bai gamo da zaki shi ya bai wa Yusuf kyau shi ya san wa mulki tattalin makaki ne shi ya ce wa dauki raba ka bai kowa na ka ne ma aiki kowa na bi shi ya kare kai ko ba iyaka an tsaye da sarsalar kowa ta ka ba iyaka an tsaye da ambaton kowa na ka ba iyaka waye ake wa bege ne kwatan
Shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM ba ga ka da lokacin da ake so za a iya shafa mu yanar gizo ta adireshin voa.com domin sauraron wannan sake cikin wannan shirin da masu sauraron shirin mu da suka gabata yanzu haka anan birnin Washington DC agumma na cewa karfe 3:17 na gare yanzu kuma sai shirin mu na gaba
nakasa
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 ba kasawa ba
nakasa ba da ta san kasawa ba
jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Sule Mumuni Barma Wasannin motsa jiki na daga cikin jerin abubuwan da suka fara jan hankulan masu bukata ta musamman a yan shekarun bayan nan a kasashen Afirka. Ba idan gasar wasannin na kasar Suzalla a yau an waye gari wasu daga cikin irin waɗannan mutane na jagorancin al'amuran bada horo a kungiyoyin mutane masu cikakkiyar lafiya. Bashir Amma wani wanda ya tashi da sha'awar kwallon kafa tun yana karami na daga cikin jerin na kasassun da ke horar da yan wasa a jihar Agadez. A yau shine kocin kungiyar kwallon kafa ta Nasara. Abinda shirin na kasa na wannan mako yazo da shi kenan. Saboda haka zan bar ku da Bashir a hirarsa da wakilin muryar Amurka Hamid Mahmud.
Da ekip kuma talakwalce ta kuma ta unguwa muna nan muna yi ta unguwa ha lokacin nan karfin me kama da akwai mayyayin kulubobi nan Agadez mun ka doji kamar su Eagles Abuzin kuma su sun kwanta sai muka ce to mu tunda dai muna san abun ya kamata mu maida ta wanda za ta rinka wakilta komin ta Agadez Hajji Hamata ta Agadez mu farin da muka yi duka takarda wanda ya kamata mu yi daga nan farko cikin komin a cikin region har muka kai ta national muka wannan club da kake gani a nan cikin start
to kasancewa ka kana da larura ta nakasa kuma gashi kungiyar ka ta kwallon kafa ta Nasara ita ce babban kungiya yanzu a cikin garin Agadez
eh ka san ita larura wannan ba komai bace in kan manta da ita eh kan mai da komai ba ta hana ka komai saboda abu cikin kai ne ake yin shi laruwa wannan bata hana ni komai ba tana ma bani karfin ma ina yi saboda ina gani cikin mutane masu irin wannan laruran kamar mafiwa suna tiya gabara ko kuma nan su mai da kansu kuma ba su iya siwon abu shi kuma da lura ba komai bace lura kana iya kai wani abu kaga yanzu anan a cikin jiha a gadis ma za a cewa nasara kuma ita ce babban club wadda dai ta yi suna an san ta kwarai daga nan har ma ketare ma kasashen waje saboda yanzu in ka shiga cikin wani YouTube wani miyene kana ganin club din mutane nasara mun abun ga watsa ta a ko ina duniya an san ta kuma anan agadas dai ka gani ita ce dai kamar zakara dai in an ce akwai balo nasara na balo agadas in ka zo stade ne zaka sa kafa kuma baka samu
za mu so mu sai irin nasarorin da ka samu a cikin wannan kungiyar ta nasara
mun samu nasarori jewa mun ci kofi nan cikin jihar agadas jewa wanda yake ba su da iyaka ba musamman ma yawan su ba kuma a da can muna dzm division yanzu mun zama equipe na Ligue Nationale mun sa equipe ta Hausa mata fita daga cikin rukuni na biyu mun koma Ligue Nationale bancin wannan mun akwai lokacin da yake shekarar da yake equipe ta musu da takai kamar demi final na kofi na kasa duka wannan duwan kusa da na karshe sannan wata club ta duwan ita fuda mu da abu kadan ya hana mu je final din wannan kofin
shin kungiyar kwallon kafa ta nasara a yanzu ya za a kwatanta ta a hali yanzu a batun da ya shafi kwallon kafa
to yanzu gaskiya za a hada ta kama tana cikin mayyan kulubobi na Niger me yasa nace maka haka akwai ɗan kwallon da muka fura daga cikin club din mu yau waɗansu suna kasashen waje zaka samu waɗansu suna Congo waɗansu suna Djibouti waɗansu suna Nigeria kuma nan suna mayyan club a nan Niger kamar su Akokana su Irana kama Sahel ko su Asfan kamar dai mayyan club su Sport Zander su Jangwarzo bancin wannan kuma a ciki akwai wanda suke buga rukuni irin wanga wanda muke buga na Ligue Nationale saboda a yanzu cikin equipe nan ta 20 na Niger wanda suke buga Ligue Nationale ba ya wuce cikin equipe biyar ne abu za ka samu dan kullun da nasara ta fura ba daga nan ya tashi ta yi kwancin wurin yana sai in ce maka nasara ina kwatanta ta kama ga babban club ma a cikin Niger ma tana yau kama mudibi ce ta Agadez
ai batun nasarori shi ai kuma ba za a rasa wa'ansu irin titasu da wasu kalubale da aka fuskanta ba za mu so mu sauna irin kalubale ne kuka fuskanta a lokacin da kuke horar da wannan kungiyar
to ka san matsalolin da muke samu na rashin tallafawa ne na rashin kamawa ne saboda yau ka gani ba nan agarsa ba kawai a Niger ba a kama ma kwallon kafa kungiya ta Fenifoot ita ce kawai take tallafa mana abinda muke samu mu fara da shi har mu ida da shi dai anan cikin komin mu ko cikin jiha mu babu wanda suke kama mana ni ne nake bakin kokari na da kingin mutane wanda muke tare da ni cikin biro ake dan gaggama kudi equipe din tana taya mai ban su ne mayyan matsalolin da muke samu a cikin Agadez yau a ce inda muna da hali kamar yadda wurin su ekipofi ke da yau matsayin mu ya wuce inda ake
to masu sauraro nan zamu dakatar da shirin a yau a biyo mu a makon gobe don jin ci gaban wannan tantaunawa yanzu a madadin bakon shirin na kasa Bashir Ahmed mai horar da ƴan wasan kungiyar kwallon kafa ta nasara Agadez da wakilin muryar Amurka Hamid Mahmud ni Sulai Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku mu ni lafiya
to madalla a gaida Sulaiman Barma yanzu kuma lokacin da Ruwan Abbas zai kawo mana sharhin jaridan kasar Ghana
jaridan Ghanaian Times za mu so mu sharhin jaridanmu na yau kuma babban labarin ta shine yan Ghana 6,700 ke mutuwa kowane shekara daga cututtuka da suka danganci na shan taba sigari ministan kiwon lafiya ne ya bayyana haka kuma jaridar Ghanaian Times ta ruwaito labarin jaridar ta ce sama da yan Ghana 6,700 ke mutuwa kowace shekara daga cututtuka da suka danganci na shan taba sigari Dr. Kuku Ejimal Menu ministan kiwon lafiya ne ya bayyana haka ya nuna cewa daga masu wakilta mutum 4,422 wanda ya yi kashi 66 na mutuwa da ake samu mutane da ya kukasa da shekaru 70 kimanin kashi 18 na ɗiyan Ghana ko da rasa rayukansu ne daga danganta ko kuma dai kusanta da masu shan taba sigari din. Haka mai a jihar Arewaci zai jawo masu zuba jari a wannan jihar. Yana ne ya faɗi haka kuma jaridar Daily Graphic ta ruwaito. Jaridar ta ce babban sarkin dabban yana Abubakar na biyu ya faɗaito da ɗaukaka matsayin jihar Arewaci da zaran an samu gabatar da haƙan mai da kamfanin man ƙasar Ghana kenan gudanarwa a wannan jiha sabon shekara. Yana nuna cewar da zaran an yi nasarar haƙo man da kuma gas ɗin a wannan jiha na Arewaci, yankin zai zama cibiya na sarrafa man fetur, abinda zai jawo tarin kasuwanci da kuma zuba jari daga ko'ina cikin duniya. Ita kuwa jaridar da Haradu wannan labarin tarwaito, magajiya mafi karancin shekaru a Ghana ta mutu shekara ɗaya bayan naɗata. Jaridar ta ce magajiyar Edumbansu, wani ƙaramin gari da ke a cikin gunduman Mfaho a jihar Yammaci, Obahima Yamenu na farko, an rawaito cewar ta mutu. Obahima Yamenu na farko wadda aka nuna ita ce magajiya mafi karancin shekaru a Ghana an naɗa ta a watan Yuli shekara ta 2022. Marigayya magajiyar an yi imani ta samu shekaru 20. Rahotanni a dandalin sada zumunci sun nuna cewar ta mutu ne lokacin da ta tafi wurin haihuwa. Ya mai nuna farko an nuna cewar matashiya ce mai gargazar wacce ba ta kunyan gujewa sashin dandalin sada zumunci. An nuna cewar maganganun da ta turo a kan social media ko kuma dai dandalin sada zumunci ya nuna ta tana taka rawa da kuma yin nishadi a wurin wani buki. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Radwanullah Mukhtar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Sau madalla a gaida Radwanullah, da wani kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Ta kunji cewa sama da dozin ɗin jihohin Amurka na ƙarƙashin gargaɗin zama cikin shirin kota kwana, yayin da gurɓatacciyar iska da ta taso daga ɗaruruwan gobarar daji a gabashin Canada ta dausa kudanci, lamarin da ya sa wani yanayi na hayaƙi mai kama da hazo ya lullube sararin samaniyar birnin New York da wasu manyan biranen Amurka. Ana ci gaba da samun ƙarin masu neman tikitin takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar Republican a Amurka, wani abu da ake ganin yana ƙara zama cikas ga yunkurin da tsohon shugaban ƙasa Donald Trump ke yi na ƙara tsayawa takara a karo na uku. A baya-bayan nan akwai tsohon gwamnan jihar New Jersey Chris Christie, wanda dangane kashinin Trump ne, amma daga baya ya koma abokin hamayyarsa. Kazalika akwai gwamnan jihar North Dakota Doug Burgum, wanda shi ma ya kaddamar da yakin neman zaben sa. A kuma jiya Laraba ne tsohon mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence ya bayyana aniyarsa ta neman karawa da tsohon mai gidansa, inda bai yi wata ba wajen caccakar Trump yayin wani jawabi da ya yi. Wata gobara mai girman gaske ta tashi a kusa da wani gini da dakarun Sudan suke tara makamai a kudancin Khartoum a cewar shaidu. Gobarar ta tashi ne yayin da dakarun kasar ke kokarin kare birnin daga fadawa hannun dakarun RSF a rikicin da aka kwashi makonni ana yi a kasar.
Masu sauraro, a nan muka karshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da al'asar da misalin karfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu, za ku dosa daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Kamar kodin shi za ga shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da masu sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu amuradin Mahmud Lalo da ita na gabatarwa, sai Salamun Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu ta yau Helen Coden. Nisar fil hashin kuma zanga'ana kuma gabatar nake cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Assalamu alaikum.